الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال: باب بيع الجمار وأكله. هل ينزلكين كتاب البيوع؟ أما لن يكاو بابي يتشي باب واتو شنكينا الجمار. Aljammar ko aljummar wani abu ne da yake toho haka akan bishiyar dabino, akan yanke shi kuma a yi amfani da shi kamar abinci ana ci. To, halaccin cinsa da kuma ma cinikayyarsa da sai da shi. Hal haddathana abul walid hisham ibn abdul malik qala haddathana abu awana an abi bishrin an mujahidin an ibn umar radiyallahu anhuma qala: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة. وانا حديثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما yace na kasance wajen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin yana cin wannan aljummar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa: daga cikin itatuwa, ma'ana waɗanda ake amfanuwa da ƴaƴansu, akwai wata itaciya wato kamar mumini take, kamar halinta ko ɗabi'anta kamar yanda mumini take. Abin nufi mumini halayen shi kyawawa ne, da abin da zai fito daga gare shi kyakkyawa ne, da abin da za a ji daga gare shi abu ne mai kyau mai daɗi. Yace: to, cikin itatuwa ma akwai wata itaciya haka take. Kamar ya tambayi sahabbai cewa: waye san wannan itaciyar? Abdullahi dan Umar yake cewa: na so na ce bishiyar dabino ce, sai na ga kuma a cikin mutanen ni na fi su ƙarancin shekaru, wannan kunya da kwarjinin waɗancan manya ya sa ban faɗa ba. Sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: hiyan nakhla, ita ce bishiyar dabino. Domin kamar yadda wato masu fassara ke cewa, ita ce kadai itaciyar da ba abinta da ake yadda shi, komai nata mai amfani ne. Ana ƙwallon dabino akan dandaka shi ya zama abinci na dabbobi bayan an ci wato asalin dabinan, abinda za a ajiye na ƙwallon kuma yakan zama abincin dabbobi ne a wancan lokacin. Haka nan ganyen dabino kuma ko da an cire shi ba a watsar da shi kamar sauran ganyen itaciya, shi akan yi rufi da shi, sukan yi rufin saman gidajensu da shi a wannan lokacin. Haka nan itacen kuma idan aka karye shi ko ya riga ya mutu, akan sassake shi a yi akushi da abubuwan sa abinci. Kenan babu wani abu da ake jefarwa a jikin dabino, bishiyar dabino. Na'am. To, duka ba wani abin da zaka ajiye shi ka ce na dabino, kayar da shi. Ma'ana mumini babu wani abu nashi, in dai mumini ne na kwarai da zaka ce abin zubarwa ne. Da abin da ka gani a mumini zaka ga abin sha'awa ne. Da haka kowa sai ya iya ma kanshi misali cewa: to, shi ma haka yake. Magana ta mai kyau ce, mu'amala ta mai kyau ce, zamantakewar ta mai kyau ce, ba a yadda komai nashi. To, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta bishiyar da mumini, kuma wannan yana nuna matsayin mumini, musamman mutum mumini, domin shi ne aka yi misalin da shi, ba shi bane abin misali. Inda a ce shi ne aka misalta shi da bishiyar, zai a ce bishiyar ta fi shi. To, amma bishiyar ce aka kwatanta ta da mumini ne, kamar halinta ne yake kamanni da halin mumini, siffofinta ne yake kamanni da siffofin mumini. To, kaga shi mumini ɗin shi ake so a nuna matsayinsa. قال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينه بابي إمام البخاري يكاونا أبندا واتو الأمرانا قروروا لك أساشي نجن كيا ليك يقدانا أكان الآدم وأنن قروروا لكما أساشي abinda yake so ya nuna cewa al'ada ta kasuwanci tana iya zama doka a wannan kasuwanci kamar yanda al'ada tana iya zama wani hukunci da za a iya zartar da shi na shari'a to haka nan a cinikayya al'ada ta kasuwar in ta zama al'ada ce kyakkyawa ba mummuna ba to shikenan tana iya zama wato ita ce doka a kasuwar yanzu misali mutumin da zai zo ya kawo kayansa kasuwa sai ya zama ya rage farashin kayansa ya fi na kowa ya kai can ƙasa-ƙasa to wannan a al'adar kasuwa ya saba saboda me yana so ya kwashe sauran kwastomomi zuwa wajen shi an yadda ya rage amma ba ragewa wanda yake na wuce iyaka ba domin yayi haka kaga duk wanda zai sayi abu a wajen wani ya saba siya kaga ya kwashe mishi yayi monopoly da dan kasuwar to al'adar kasuwa kuma ba haka bane ko kaya ne kafin a daga farashi ko a sauke ai sai an yi zama irin wannan ko kuma misali lokacin da ake bude kasuwa da lokacin da ake rufe ta ko kuma iyaka irin kayan da za a siyar da shi a kasuwa ko irin kayan da za a dauka wannan duk in ya zama al'ada ce mai kyau babu laifi in ta zama al'ada ce wacce take ba mummuna ba a kasuwa shi yasa duk wani nau'i na kasuwanci in ka je zaka samu suna da al'adar su in ka je wajen yan sambo zaka ga al'adar su daban take da yan gwari haka nan ka bar su ka je masu katako zaka samu al'adar kasuwar su daban duk wanda ya saba kuma dokar kasuwar za a ce ko an dakatar da shi ko an sallame shi ba ana yi ba ko ba a yi to wannan dokar daga ina aka samu ta daga Qur'ani ko daga hadisi a ina aka samu ta amma kuma tana aiki kamar misali wani ya kewaya ya je ya siyo wani kaya da ba nashi bane ko bai kamata ya siya ba ko bai kamata a zo da shi ba to dai irin wannan su yan kasuwar da suka zauna suka zartar da wani hukunci to sai a duba a ga cewa matukar hukuncin nan ba wai wanda yake ya saba da manufofin shari'a bane to ya al'adar kasuwar shikenan ta zama wannan shine hukunci da haka babu laifi kasuwanni ana iya samu su al'adu to shine abin da malam yake faɗa cewa babun abin da ake gudanar da al'amura na garuruwa akan abin da suka saba da shi na al'ada filbuyu'i cikin cinikayyarsu wani ijarati da leburanci misali an ce kowane lebura idan zai dauki katako ya sa a mota ko a nawa ake dauka sa naira goma ko biyar naira goma to sai wani ya zo ya ce shi sam sai dai a dauka 15 kaga ya saba da al'adar kasuwa ko wani ya zo ya ce a shi za a dauki kayan amma naira daidai to kaga wannan ya saba da al'adar kasuwa sai a koma a duba menene al'adar kasuwa anan zai ayi aiki da ita an gane ko wannan babu laifi wal mikiyal ko cikin awu misali in ka je kasuwar yan hatsi zaka ga akwai buhuna akwai nau'i na mudu da suke amfani da shi sai wani ya zo da mudun da bai kai nasu ba ko ya zo da mudun da ya fi nasu ci to kaga sai a ce ya saba da ka'idar kasuwa yasa zaka ga ko a hukumance ba wani lokacin za a ce ga mudin da karamar hukuma ta yadda a yi awu da shi karya kasa haka karya wuce haka wannan al'ada ce duk wanda ya ce ba zai bi wannan ba kuma to shi kenan duk hukuncin da aka masa ya tabbata ba zai zo ya ce ku bani wannan hukuncin a hadisi ba ko ku bani shi a Qur'ani ba an gane ko idan misali masu sai da motoci ne an saba in ka dauko motar ka kaka wajen siyarwa a al'adar wajen shine zaka dinga biyan kudin kulawa da ita ko in dillalai ne su ce zaka bada kudin takalmi za je nemo ma gida. Eh al'ada ce ta wannan kasuwancin ko? Ka zo ka samu ofishin dillalai kace kana so da Allah a nemo ma gidan haya sai su ce to ka ajiye kudin takalmi. Ba ana ajiyewa ba. Al'ada ce. Al'ada ce. Matukar ba ta zama mummuna bace babu ne. Kaga kace kai ba za ka bada kudin takalmin nan ba sai ce to je ka nemi gida da kanka. Kuma duk inda zaka je waje wasu dillalan za su ce in dai wani ne yazo ku samu shi kudin takalmin nan sai ya biya. To wannan babu laifi. Mana al'ada ce. Haka nan wajen gwada nauyin kaya yace wa sunanihim alaniyatihim. Kuma abinda suka gino akai hanyar da suke bi wannan yana koma zuwa ga manufofinsu ne. Idan manufofinsu dan a tsare haƙoƙi na kasuwar ne, dan a tsare gudanar da kasuwancin yanda ya dace ne, to babu dai. Amma lokacin ana fitar da doka dan a takura mu wasu a kasuwa, ko yanzu kamar misali in masu kayan gwanjo ne, an saba dama akwai tsari da ake yi a hada a je a debo kaya a kawo kowa a cira masa nashi, sai wani ya tafi da kan shi kadai kansa ya je yayi wannan ya je kawo kaya kasuwar, za ta iya cewa to ba za ba a dare sai da wannan kayan ba a kasuwa dan ya saba da ka'idar kasuwa. Wannan babu laifi, al'ada ce. Al'ada ce ta kasuwa dan ya saba da ka'idar kasuwa. Ka'idar kasuwa shine akwai abin da kowa yake badawa, misali wanda za a debo musu kaya ne ko kuma a hada su dan a je a san yanda za a yi a fito da kayan nan a biya kudin ma'aikata a yi waye a yi waye, shi sai ya je wata kwana sai ya je kawo kayansa shi kadai, yace shi ba ruwan shi da kayan yan kasuwa. To yana zuwa kasuwa sai su ce ba za a sauke a kasuwa ba, ko yace za a sauke amma ba wanda zai sai kayan, sai dai je ya sayar a waje. Haka al'ada ta tana iya zama doka. Shine malamai suke fitar da wata ka'ida suke cewa al'adatu muhakkama, cewa ita al'ada tana iya zama doka ka'ida kuma a yi aiki da ita. Akwai abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ya rataya su da abinda mutane suka saba a kai wajen hukunci. Kamar misali, idan aka samu sabani tsakanin mata da miji sai ya saki matar shi, ma'ana da ciki, yana sakanta da ciki sai ta aihu. Yanzu nauyin shayarwa a wuyan waye dan tana aihuwa iddanta ta kare, in ta ga dama a ranar wani ya ganta sai aure ta, to shi wannan dan da za a shayar da shi shayarwan a wuyan waye ke a wuyan mijin, to menene abinda shari'a ta yanka da za a dinga bayarwa na shayarwa? Akwai wani abu da aka sani na shayarwa da za a dinga bayarwa? Ma'ana shari'a ta ce misali a ajiye mishi saniya ko a yi waye ko a yi menene? Wannan al'ada ce. Al'ada ce za ta tabbatar da wannan. Misali zai dinga kawo mata tsawon kwanan shayarwan nan da za ta yi musamman kwanakin 40 farko, kullum zai kawo mata kai da kafa. A wata al'adar gida. Zai ajiye mata madara, zai ajiye mata kayan shayi, zai ajiye mata kayan ɗauri da ake kawo, naman gasa da ake kawo, duk al'ada yana zuwa koyar abin da za a daura masa ke. Ai wannan ba wai wata shari'a ba ke tafi, ai al'ada ce. Yasa ai Allah yake cewa wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Aka ce bil ma'ruf, al ma'ruf abin da yake urfi, al'ada abin da al'adance, haka aka saba. An gane ko? Saboda haka al'ada tana samun matsuguni in ba ta zama mummunar al'ada ba. Idan ba ta zama mummunar al'ada ba, kamar yanzu misali in za a daura aure a masallaci ne ake kawo, a kawo goro da yar alawa, wasu su hada da dabino, to ne ce shi fa bai yadda da wannan ba dan bai ga dalilin ta ba. Liman ya ce to ni ba zan daura aure ba sai an kawo goro, ko sai ni ba zan daura ba sai an kawo goron ne, yace a ina Allah ya faɗa, na ce bil ma'ruf. Ai da urfi ne aka ce, al'adar mu ce haka ake, kuma al'adar ba mummuna ba ce. Ce sai ka kawo min dalili, ce dalili shi ne ada tana iya zama hukunci a yi aiki da ita. An gane ko? Shi yasa wajen regulating na al'ada yana da kyau a dinga kula sosai, musamman yanzu kamar abin da ya shafi al'amura na aure, za ka ga ana zafi wani lokacin a wuce iyaka wajen abubuwan da ake na al'ada. Wannan al'ada ce ta zama haka matukar ba ta yi muni ba, to babu laifi za a iya tafiya a kai. Amma in ta yi muni, to shi ne sai a ajiye ta. Amma in ba ta yi muni ba, a al'adance shi ne an saba kawo kayan laifi. Wannan al'ada ce, ko ba al'ada ba ce? Da haka gwangwadon abin da mutum ya kawo na kayan laifi a al'adance zai a karɓa. Wannan al'ada ce. Amma a iyakance a ce to laifin nan fa sai ya kai kaza, in babu shi ba aure, to nan ne al'ada ta bar hanya. Nan ne al'ada ta bar hanya. An gane ko? Haka akwai yanda ake regulating ɗinsu, sai a duba a sassaƙe inda ta yi kaifi da yawa. An gane ko? Sai a daidaita ta. A daidaita ta. Yanzu kamar misali abin da ya shafi sadaki, ai bai da wani iyaka. Yana da mafi karanci amma bai da mafi yawa. Ko miliyan goma ka bayar ba za a ce ka ba da sadaki ya yi yawa ba. Amma dai kar ya gaza wani abu da shari'a ta aji. Shi yasa da Sayyidina Umar wata rana ya zo ya ce rayuwa ta yi wahala. Mutane ba sa samu sosai, don haka sai an rage yawan sadakin da ake bayarwa. Wata mace a cikin mata ta tashi ta ce ya amiral mu'minin, Allah ya ba mu abu za ka hana mu? Ce Allah zai yanka mana abu ka hana? Ce ba inda Allah ya yanke cewa ga iyaka abin da za a ba mu. Dan Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran. Allah ce wa qintaran, al qintar dukiya ne yawa ba ta da iyaka. Ko haka Allah ya ce kai ya za ka bo ka iyaka? Ya ce lalle mata ta fata daidai. Bai ci gaba ba, sai ya dakata. Yin tsarin, Allah ya ce a wannan dinaran ba, ko ba ce dinari ɗaya ba, ba ce abin nan kasa ba, ce yin tsarin. Saboda haka akwai wajejen da al'ada take da matsuguri a shari'a, an gane ko? Akwai kuma in ya zama al'adar ta kauce ma shari'a, to sai a ajiye ta, sai a ɗauki abin da yake na shari'a, sai a aiki da shi. To mala ya ce sunnar mutane akan niyoyinsu wa mazahibuhum al-mashhura, da abin da suka fi yafi shahara a wajensu. Wa qala shuraibul lil-ghazzalin, shuraibul qadi ya gaya ma waɗanda suke harka ta wato fatu, fatin barewu, fatar barewa kan gyara ta a siyar da ita ko a jeme ta, sai yake gaya musu kamar sun mishi tambaya ko abin da suke sawa na ƙa'idoji wajen cinikayyarsu. Ya ce sunnatukum bainakum, wannan a tsakaninku, ku kuka san abin da za ku saka. Wa qala Abdul Wahhab an Ayyuba an Muhammadin la ba'sa al-asharatu bi ahad ashara wa ya'khudhu lin-nafaqati ribhan, ce babu laifi a siyar da abin goma akan goma sha ɗaya, sannan kuma duk abin da ya biyo baya ya ɗauke shi ya zama riba ne a kai. Babu laifi, ma'ana riba ba ta da iyaka a kasuwa. Kana iya siyar da kaya, wani yana iya siyar da kaya naira goma ka siyar talatin ko ka siyar dubu ɗaya ma, duk yanda kasuwa ta kama, wannan riba ce. Duk abin da mutum ya ɗauka na riba, wannan ba a cewa ya wuce iyaka. Sai dai kawai idan ya zama wanda ya zo siyan kayan aka ɗaura masa riba mai yawa, ya zama mutumin da bai san kan harkar ba, sai ya zama akwai yaudara a ciki. Amma mutumin da ya goge ya zo ya ce shi sai ya buga ciniki da kai, aka buga ka siyar maza, shi kenan aka rabu. Ya ce to a can fa naira kaza, na ce to ai kasuwa ce, shi ma ina iya siyarwa sama da haka. Ko a ga wani in ya fusata kana zuwa sai ya kwace, in takalmi ne sai ya fizge, ya ce je ka gaba. La, ita kasuwa ba haka ta gada ba, ba fada a cikinta. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li Hind, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Hindu bintu Utba lokacin da suka yi sabani da wato mijinta Abu Sufyan akan ciyarwa, ta zo ta kawo karar Abu Sufyan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun shahi la yu'tini ma yakfini ana wa waladi, sai Abu Sufyan mutum ne mai kauro, yana da kauro, don haka baya bana abinda yake isana da ni da ƴaƴana na abinci, ya zan yi kuma ga abincin a gida. A zai da ake bada labari, wasu an ce har daurewa suke yi da asafa a bakin buhu, wani kuma ledar magin ma da zai tara a ɗakin shi ne sai ya ɗibo ya kirga a leda, ya san nawa ya kirga, nawa zai haɗa, duk ana iya kuma a yi man gyaɗa ya auna, ya san gwangwani kaza ne ya bata. So mata Abu Sufyan ta kawo irin wannan koken, sai Abu Sufyan yana da kauro, bai ban abin da yake wadata na da ni da ƴaƴana, don haka wani za ka ga ɗin wani zai bar shi a sake, wani kuma zai ce kai yadda na wahalar nan fa gaskiya ni ba zan yarda ba, don haka a ɗakin shi kayan abincin yake, kuma shi yake da mukullin, kafin ya fita da safe zai kirga komai ya bada duk abin da ya sama da wannan kuje-kuje da kawo. To ta kawo irin wannan ƙarar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata fatawa, ya ce kudi ma ya fiki wa waladaki bil ma'ruf, in ya baki abin da ya ishe ki ba, to ki buɗe ki ɗiba abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki, amma abin da yake daidai da al'ada a hankalci aka yi. Misali da zai fita sai ba ta shinkara gwangwani biyu, man gyaɗa cokali biyu, gishiri cokali ɗaya, ko na ganin su ke nan ko magi ya wata ƙwaya biyu, zai fita ya ce ta dafa, kuma ita kaɗai ce da ‘ya’yan shi guda huɗu misali, ina bin wannan zai ce su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki ɗiba abin da zai ishe ki ke da ‘ya’yanki, amma a hankalci, a hankalci, ma’ana abin da al’ada bai wuce al’ada ba. Misali a al’adance zai a duba mace ɗaya da yara huɗu nawa ya kamata ya ishe su na abinci, gwangwani ɗaya ko biyu, to a wannan gwangwani biyun da ya baka sai ta ƙara gwangwani biyu a kai, zai zama rabin mudu, zai ta cika ta, in ya zo ya aka yi aka yi abinci bai kai ba, ta ce abin da kaman kenan, shi kenan, an gane ko? Magin ma ta ƙara, amma kar ta ɗauki leda ɗaya kuma, in ya ba ta ƙwaya huɗu sai ta ɗauki ƙwaya shida ta ƙara ya zama goma, shi ne zai sa abinci mai daɗi. Ma'ana abin da ta ɗauka dai a al'adance ta ɗauke shi, ko a al'ada ko koci suka je gaban alƙali, alƙali zai ce ka ciyar da ita rabin mudun, an yi sabanin ciyarwa, ka ba ta kaza, ka ba ta kuɗin cefa ne kaza, don wani zai ba ta wannan kayan ce to ba kuɗin cefa ne, ta je ta nemi yadda za ta kulla, ko? To ya ɗan bar wasu abin nan ɗinsa, wasu ‘yan kayayyakin shi ta ɗan lalle ka aljihun ta samu kuɗi, sai ta ɗauki abin da za ta iya cefa ne da shi a ci. Amma a al'adance misali sai ta ɗauki 200, wannan a al'adance ka ga bai saba ba, ma ta ɗau 2000 ta ce fa ne, wannan 2000 kila a ce fa nan sati biyu ne a wani gidan, ko? To haka ta ɗau 2000 ta wuce iyaka, amma ta ɗau 200 ko ta ɗau 300 ta ce ya aka yi, ta ce a duk da kamar mu ya bai ishe ni ba na ƙara da 200 da na gani. Saboda haka a nan abin da yake so ya nuna cewa al'ada tana iya zama in mutum ya yi aiki da ita ba ta saba ba, to wannan doka ce ba a zargin mutum a kai, amma al'ada ne kyau. Wa ƙala ta'ala, haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce a kan dukiyar marayu, wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf, kai ne aka bar ma marayu a ƙarƙashinka, kuma kai ma ta kanka kake na gidanka ma baka iya ɗaukar nauyinsu ba, amma ga dukiyar marayu a hannunka, kuma kai kake juya ta kake ɗawainiya da ita, to me ya kamata ka ɗauka ka yi amfani da shi a cikin dukiyar? Abinda al'ada ta yadda da shi, abinda al'ada ta yadda da shi. Misali ba zai zo ya duba dukiyar marayu yana talaka ya fara siyan motoci ya fara yin kaza, in da mudu ɗaya ake a gidan shi, ko misali abin nan tuwa ake ci da rana ya mayar da shi tuwon shinkafa da nama na 2000 kullum, saboda ya ga dukiya ma ya ce a gidana suke abinci na suke ci, ya ƙara ma kansa a sai naman kai da na ƙafa da ƙasa,
rabani ya saba al'ada sai bai mu abin da ake yi na al'adance ba za a ce ya ci wannan dukiyar ba an gane ko ko makaranta zai saka su sai duba makarantar da tafi matsakaicin kudi ya saka su to sai ga su suna makarantar ƴaƴan shi ba sai zai iya dauka daga cikin kudin nasu ya sa wani dan shi tare suke ci abinci a gidan shi yake ba su abinci amma kudin makaranta a dukiyar marayu wanda ga zai iya dauka abin da in na islamiya ne misali da ba a bayarwa da yawa sai ya hada da na marayu ya biya da na ƴaƴansa amma waccan makaranta ta neman duniya za a ce a tab ɗaya za a biya 50,000 ba zai dauko ya hada da ƴaƴan shi ya biya ba kaga wannan ya wuce iyaka shi yasa Allah ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to lokacin da wannan ayat ta sauka hankalin su ya tashi musamman wanda suke da marayu suka ce to in haka ne mu mun daina ma mu'amala da dukiyar marayu za mu ajiye ta sun girma su karba an za a ajiye sun girma ai za ta lalace sai Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kuna iya cuɗanya dukiyar ku da tasu domin ƴan uwanku ne wa in tukhalituhum la madaukakin sarki ya ce in kun yi cuɗanya da su fa ikhwanukum to wannan sun zama ƴan uwanku ne don haka ba laifi kana iya haɗa a kasuwancinka dukiyarka da dukiyar marayu ka dinga juya su tare a kasuwanci an gane ko to amma abin da zaka ci a kasuwa nawa zaka ci a kasuwa an kaje kasuwa ai a kasuwa kake cin abinci ko sannan zaka hau mota kudi zaka ci ne ka hau mota sannan kudin da ake biyan kayan shago shi ma duk a cikin kudin da kake biya sai ka ce shikenan kai a naka duk zai tafi su kuma nasu yana habbaka ya Allah ya riga ya ba mu mafita cewa man kana ganiyan falyasta'fi in mai wadata ne mai ƙarfi ne yana da ƙwari ko kama da samai da kana da ƙwarinka kana da marayu to ba ruwanka da dukiyarsu ba ruwanka da dukiyarsu kai ta juya musu dukiyarsu kana samun lada ba za ka ce to ka yau din nan ba ban daina dan taba da tasu na yau a dan biya kaza ba wa man kana ganiyan Allah ya ce ya kani amma man kana fatiran ko falyakul bil ma'ruf wanda ya zama jarin shi ba a yi da ƙarfi ƙaramin jarin ne kuma ga jarin marayu to ba laifi yana iya dan taɓa wani abu amma bil ma'ruf to wannan kuma kaga tsakanin shi da Allah ne ba wanda zai tambaye shi ya ce to ya me kake ci ne Allah ne ke ganin sa to sai yi shi bil ma'ruf kenan kaga abubuwa da yawa hukunce-hukunce na shari'a da Allah ya rataya hukuncin su akan mene akan al'ada abinda al'ada ta tabbatar da shi واقترى الحسن من عبد الله ابن مرداد إمارة فقال بكم قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث إليه بنصف درهم وترانا الحسن وتوجيني ابن الحسن البصري يازو يدوكي وتو asalin aro ko kuma ya dauki haya shine iktara haya ya dau hayan jaki daga Abdullahi ibn Mirdad sai ya ce nawa zan biya ka wannan jakin ya ce ka bani danikain addanka abu ne wanda ake auna kudi da shi ce ka bani kwaya biyu ya hau wannan jakin ma'ana je biya bukatarsa kamar yanzu ne kai ne ka zo ka dauki hayar mota kana da tafiya ka dau hayar mota ka san kai za ka sa mata mai da shi kai za ka mata sabis amma kana so ka je ƙauye ne ba ka da mota da haka kai ne mai tukawa da komai sai ka zo ka sami mai mota ka ce nawa ya ce za ka bani 20,000 ce ba ne ka ba shi 20,000 ka je ka biya bukatarka da mota ka dawo to kamar haka ne a wannan lokacin abubuwan hawansa ai jakuna ne da raƙuma da haka ya zo ya ɗau hayan jaki ya ji ya biya buƙatarsa da ya hau jakin sai ya sake dawowa wata rana ya ce masa al'imarar himara ina so ka bani hayan jakin da naka sai ya hau amma bai ce mishi nawa kudin haya ba sai ya aiko mishi da rabin dirham. Ma'ana a farko da ya tambaye shi ciniki suka yi na haya, a dauka na biyu kuma da ya zo me yasa bai sa mishi sharadi ba, saboda ya san al'adar daukan jaki kaza ake biya, da haka shi yasa ya aiko mishi da wannan kuma shi ya karba. Da haka yanzu za ka dau hayan mota ta daukan kaya, misali ka san nawa ake biya. Yanzu kamar misali mutumin da zai hau keke napep daga nan zuwa terminal nawa ne al'adar shi ake biya? Wannan al'ada ba zai ka ce mishi nawa ba, kana sauka ba sha, wannan al'ada ce, al'ada ta riga ta zama haka ko? An kuma daga nan zuwa farar gada ka ganin sai abu gaci ne, dan wannan ya dangana ne. Wani ya iya cewa 100, wani ya ce 120, wani ya ce 70, wani ya ce 150. To kaga wannan babu wata al'ada da ta yi yakanci, amma dai daga nan tafiya ba mai nisa ba take ta ko ta mashin ba ta wuce naira 50, to wannan al'ada ce haka mutane suka saba. Da haka in ka hau kawai ba shi, yanzu kaman ko gari ne za ka tafi, yanzu za ka je Kano nawa ake biya? 2,500 ko da 2,500 ko 2,500 in ka je can ka hau. In ka je wata tashar kuma 2,200, to kowace tasha da al'adar su, kana zuwa ma abin da za ka bayar ke. To kaga wannan ba buƙatar abin nan, saboda al'adar ta riga ta zama haka guda ɗaya. To abin da ake so a ce, kada in an ce al'ada mutane zai dinga ɗaukan wani abu ne mara kyau. A'a, al'ada tana da tasirinta a cikin mu'amaloni, tana da nata tasirin. Yasa an malami ya rubuta littafi al'urfu wa atharuhu fil mu'amalat al maliyya, cewa al'ada da tasirinta a cikin wato mu'amala cinikayya da abubuwa tana da tasiri gaskiya. Akwai kasuwanci da yawa da al'adance ake yi, kamar yanzu misali in ka sai blog a wajen mai blog, wa zai kai ma? Wannan al'ada ce, kana zuwa ka sai blog ya ce to ba zan kai ma ba, sai ya ce to shikenan a fasa ko kai ne za ka kawo motar da za ka kai mishi blog. Wannan al'ada ce, al'ada ce ta wannan sana'ar, kuma shi ba zai kara ma wani abu a kan wannan abun ba tunda ya kai ma kaya, saboda al'ada ne kai za ka a wajen ka zai siya kai ka kai mishi. Da haka kaga wannan al'ada ce ta yi tasiri a kan wannan. Ko misali yanzu idan ka ɗauko ɗan dako ya siyo ma gawayi a kasuwa, in ya zo ƙofar gida me zai, shi zai sauke ma? Ba zai jira ya ce malam zo ka sauke abinka ba, koma gefe, ko yana koma gefe ya ce zo ka sauke abinka? A al'ada shi ne in ka ɗaura mishi kayan shi zai sauke ma, haka ne ko? So wannan al'ada ce babu laifi. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساء من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. شو أمر الله صلى الله عليه وسلم يأيك أهو wanda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaho shine mutumin da ake kiran shi Abu Baybata. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku bashi sa'i ɗaya na dabino. Kenan a wannan lokacin al'ada shine duk wanda yayi kaho a bashi sa'i ɗaya na dabino. Sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata masa, yace kuma a sauƙaƙa mishi harajin da yake biya a dan yanke mishi wani abu a ciki, amma sa'i ɗaya ne na dabino. Yanzu a al'adancen da ran da ake yanka rago, ake raɗin suna, wa ake zuwa ya ciniki ake yi da shi? Me ake bashi a al'adancen? Me ake bashi? Akan ba da zali, akan ba da kwano ɗaya na dawa ko? Duk ana yi ko? Wa ya ci a bayan? Al'ada ce, al'ada ce, saboda haka tunda wannan abin haka yake ya zama doka, in ya zo ka bashi, saboda haka wannan al'ada ce, ko ba abin da ya hana ta. Gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an mishi kawo ya bada sa'i ɗaya na dabino, to al'adar lokacin kenan ba biya, shine ya bashi sa'i ɗaya na dabino. Mahauta idan kuka zo kuka yanka rabon suna ko rabon sallah me yi ladan ha wata kan ba su fata sai suka dauki kai da kafa ko ya dangana ne wasu kuma su biya su amma a al'ada shine ba a ba su komai na cikin rabon a yanda shari'a ta tsara sai dai a biya su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanke masa shanu aka soke su na aikin hajjinsa da ya hada ya ce kada ku bashi komai daga cikin namu ku biya shi aka biya ake biya ake kuma a al'adance kai ne gida in aka yanka ragon suna sai dai aka koma dama al'ada ma sai ta ce kai da kafa ne jogo wannan al'ada ce da haka kai sai dai kaga ana sha in a tsantsan ma wani abu to dama ragon ba naka bai ko na ta ne da ita da ɗanta da haka ba za ka zo kana faɗa kana cewa to ni ban zo an sa min kaza ba 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 kana neman wannan abu dama ba naka bai to haka akwai abubuwa da yawa da al'ada ke take gudanar da su kuma sai a tafi a hakan babu da yake to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an mishi kaho ya bai wanda ya masa kaho sa'i ɗaya na dabi sannan kuma ya ce a rage mishi harajin da yake biya qala haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an hisham an urwata an aisha radhiyallahu anha qalat hindun ummu muawiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف وأنا يفتو قال غير حديث بيني حديث هند إتشي واتو بنت أتبة ما تر أبو سفيان ومعاوية رضي الله عنهما هذا هو جمع زالة صلى الله عليه وسلم تكي شوائع من زالة صلى الله عليه وسلم أبو سفيان فمجينا متنين قوله bata ce mai ruwa ba amma akwai takurawa in zai ba su abin ba ba su isa shi wani yana da shi haka ne zaka ga abin da zai bayar sai ya yi ta makure su sai ya matsa su zaka ta ce yana da ƙoro yana da matsi bai bani abin da zai ishe ni da ni da 'ya'yana ta ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya ɗaukan wani abu daga cikin dukiyarsa a koye don biyan buƙatu wani za ka ga zai ci zai komai amma gidan sai takura su sai takura su don haka robar su gan shi daban tasu daban haka ne ko ya robar madarar shi daban tasu daban komai ya shi daban tasu daban haka shi zai ci a koshi amma su ɗin sai ka ga an takura su in nasu ma ya ƙare ya je kuje ku yi mane da wannan shi da ya ci na shi a gida to zace abu sufiyan haka yake mana gashi ba sarkin maka ne shi ne sarkin maka amma kuma ga yanda yake ta ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin zan iya dan lalibe na dan ɗibi wani abu na dukiyarsa a boye bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki dauka da ke da 'ya'yanki abin da zai ishe ku amma ya zama abin da ya zama na hankali ne kar ya wuce waje a wannan hadisin yana da hukunce-hukunce da yawa ko fa'idoji daga ciki kai ƙaran wani ba gulma ba ce in gane ko in ka kai ƙaran wani ba gulma ba ce duk da yake abinda za ka faɗa a kan shi ya yi kama da gulma amma tun da neman haƙƙi ne da kai ƙara ne to wannan bai zama gulma ba in da gulma ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haneta shi Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima da haka yanzu ka je gaban alƙali ka ce ya alƙali na kawo ƙaran wani ya mun kaza ya mun kaza to wannan ba gulma ba ce saboda neman haƙƙi an gane ko haka nan kuma babu laifi a faɗi abin da mutum yake yi in ana cikin neman haƙƙi wannan bai zama cin zarafinsa ba an gane ko haka nan kuma wannan hadisin yana nuna cewa mace tana da haƙƙin ta nemi ciyarwa a wajen mijinta ko ta kai gaba in bai bata ciyarwa ba domin yana daga cikin ka'idoji na aure da sharaɗin aure shine an tub'imaha idza ta'imta ka ciyar da ita in ka ci wa an taksuwa ha idza taksaita in ka sa tufafi kamata ko wa alla tahjura illa fil bayt kada ka kaurace mata kwata kwata ka fita gidan sai dai a cikin gidan ne tana wannan shimfidar ka koma kasa kai shimfidar wannan kaurace wa an yadda da ita kama dai bi kai kai ta gyara ta gyarawa to shikenan ba za ka daina mata magana ba za ka mata magana amma kun zo kwanciya shikenan sai ka ja mai yafin ka gabar ta da nata a gida da haka wasu malamai suke cewa a gidan ma ba za ka koma falo ka bar ta a kurya ba eh kuna nan a tare amma dai kana gefe tana gefe amma ba za ka koma falo ba kuma ka gan ka koma falo ka fita a gidan ki ko ka koma ɗakin baki ko ka koma da gidan a hakkin ta ne na wannan din amma dai ba a kaurucewa a wajen gida dan haka ba za ka tashi ka ce to ku ci kanku a gidan ni na tafi ba a zo na haka zai ce to ku ci kanku ni ba ruwa na ya tafi to ba a yin haka in za ka kaurace amma kauracewa ya zama a cikin gida sannan kuma ya ce babu duka ba duka sai dai dukan da baya daga fata to duka ne bai daga fata wannan yana daga cikin hikimomin shari'a har mutum ya daga hannu ya ce ma zai daki mata ai an kai wata gaba kenan yana nuna bacin rauta amma ba a so ya duka in zai dukan banda fuska wani da farko da ranshi ya bace abinda zai fara neman duka shine fuska ya mare ta haka ne ko to manzo Allah yake banda fuska kuma banda duka mai daga fata kage kenan ba amfani da tsumagiya ba magana tsumagiya da haka dukan sai dai ya zama da hannu da tafin hannu kuma a wajen da yake baya rauni yanzu in ka samu mutum a baya ka ɗauki tafin hannunka ka buga mishi a baya zai ɗaga fatarsa ba zai ɗaga ba gane ko ko ka ɗan kama kunnen shi ka ɗan murza ai alama ce ta nuna abin nan ladabi ko wani malami yana cewa ita shari'ar tana so ta nuna cewa ma shi yin wannan abun ma yana tafiyar da kiyayya ya kawo ƙauna ne ko shi yasa a littattafan fiqhu za ka ji suna cewa wai ya ɗauki ƙasa rigarsa ya bige ta da shi ya nuna ɓacin rai ne amma kuma a ƙarshe sai ka ga ya koma abin ya koma ta to ku mai nisa ku kai aka shikenan abin ya wuce ba wai asali dukan ake so a yi ba shi dukan ba shi ba ne manufar shari'a haka duka a shari'a hanya ce ta gyara amma kuma ba a zuwa kan ta sai an kure kuma an kure din ma ba a son dukan ya zama mai barna ya zama yayi muni ko almajiranka ne ko ɗalibinka ne ko ɗanka ne in za ka mishi duka na hankali wani in ka ga ɗanshi za ka ga kamar a bakin kura aka kwato shi sai ya dagargaza shi ya faffasa mishi riga ya yi aiki a yau zai gane ni na aibe shi ba haka ake so ba ba haka ake so ba wata kuma in karanta sai ka dauka daga gobara ta fito ko mota ta kade ta ne an yi hatsari wallahi da kafai ma in ka je kotuna za ka yi mamaki wata aka ga fuskar duk ta kukumbura duka ne kawai mutum zai ta dukanta haga wannan duka ba shi ba ne abin da shari'a ta ce shi yasa makiya musulunci in sun tashi suka addinin musulunci sai su ce addinin musulunci ma ya ce a daki mata ya Allah ya ce fadribu hunna amma sunna ta fassara mana wani irin duka ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nisanci fuska kuma a yi duka ba mai daga fata ba ba haka ma an ce kar a yi dukan ma kenan kuma mace nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daka shi da ya zo da qur'anin an ce a yi dukan mace nawa ya daka babu sai taba dukan mace ba babu shi to kaga kamar dukan an yi amfani da shi ne kamar tsoratarwa kamar ana so a ɗan bata tsoro ne shi yasa wani malami za ka ga ya riƙe bulala amma in zai shekara goma ba zai daki kowane ɗalibi ana ɗan bada tsoro ne kawai ba zai iya ma ya ka ga sun ɗarate ta a katanga a bango a gida da yaro ya sai ka nuna masa ba ka fada ke shi da ita ba to shi kan shi da ya shigo ya gani to abin da zai fefa sai amma yau in ka masa gobe ka masa jibi ka masa sai ta bi jikinsa sai ya saba da ita sai ta zama kuma ba za ta yi gyara ba hadisan baya da muka karanta na baiwa ko bawa mai zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dake su in sun ki bari ku ziyarta su bai ce a cigaba da dukan ba saboda dukan ba zai gyara su ba kuma wannan yana cikin gabobin da mutane suka kasa ganewa cewa yawan duka bai gyara mai laifi yawan duka ko dalibi ne a cikin makaranta kaga ana yawan dukan shi to duka malaman sai zo sun gane kangararran dalibi ne to wannan ai ko ka dake shi ba amfani yace ba amfani ko ka dake shi dukan ba zai masa amfani ba dan haka ita Hindu an ba ta daman ta dauki dukiyar amma bisa al'adar قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام حا قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان ابن فرقد قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويسلم في ماله in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf a wannan hadisin na wato Hisham ibn Urwa yake bada labari daga babansa shine Urwa ibn Zubair yace ya ji Aisha radiyallahu anha tana cewa wannan ayar da Allah ya ce wa man kana ganiya wanda ya kasance yana da wadata falyasta'fif to ya kani wa man kana faqiran wanda kuma yake da hali na rashi falyakul bil ma'ruf to ya ci daidai a hankali ma'ana ba tare da wuce iyaka ba sai take cewa wannan ayar Allah ya saukar da ita ne ga masu kulawa da marayu waɗanda su suke kulawa da dukiyar marayun kuma suke wato kyautata ta in ya kasance ba yi da shi to ya ci abin da yake daidai ba na wuce hankali ba misali shi ya fara yin cefane shi ya saba yin cefane a gidan aka kai wata rana ya fita ya dawo babu kuma ga marayan a gidan kuma dole sai an dafa abincin zai ci kuma ga dukiyar marayan a hannunsa to sai ya danyi awu daidai da za su iya ci tunda da shi za a ci abinci ko to sai ya ci shi bil ma'ruf to kaga duk wannan hadisan da suke nuna mana shine babin da ya kawo cewa gudanar da al'amura na garuruwa da kasuwanci da cinikayya da mu'amala da komai akan abin da yake na al'ada ne amma al'ada wacce take kyakkyawa da haka kowane bangare suna da irin al'adar su in ka je makaranta ko makarantu ka je kowace makaranta da al'adar su wajen sa kaya shi yasa za ka ga makaranta kowace da irin kayan da suke sakawa al'ada ce wani ba zai zo ya ce sai kun ba ni dalilin saka uniform a makarantar ku ba ya zo ya ta zafi ya ce sai ka gaya min aya da hadisin da ta ce a saka uniform da wani al'ada ce kuma haka al'ada take ta zama doka shi yasa yaron da ya zo ma ba irin wannan kayan sai a hana shi shiga ta haka kai ma an gaje ka je ka buɗe taka ka ce duk yaron da zai zo makarantar ka doguwar riga zai sa da hula duk wanda bai zo da ita ba ba shiga ba akwai makarantu haka ba to shi kenan ce ni makaranta ta duk ɗaliban da za ta zo sai ta lullube fuskarta ta sa hijabi har ƙasa in ba za ta saka ba ba za ta yi karatu a makarantar ba shi kenan wannan ya zama al'adar makarantar ce haka da haka ba wani wanda zai zo ya tambaye su ya ce malam a ina kuka samu wannan hukunci a Qur'ani ko a hadisi kuna takura ma mutane ko ya ce a wannan al'ada ce kowa da irin tsarin su kowa da irin dokokin su an gane ko qala babu bai'i shariki min shariki wannan babi ne kuma shi ma har ila yau a cikin kasuwanci ash-sharika shine tarayya ko hadaka yanzu abokai guda biyu su haɗa jarin su su biyu su buɗe shago wanda zuwa ke kira ita ke kira sharika kuma sharika ɗin nan kala-kala ce akwai sharikatul abdan akwai sharikatu al-wuju akwai sharikatu al-anan gane ko to sharikatul abdan ma'ana tarayya ko hadaka na jiki su biyun su hada kansu su dinga sana'ar tare misali su bude shagon wanki da guga wannan yana wanki wannan yana guga kaga kowa da jikin shi yake to kowace da hukuncinta kaga an zo rabo
abinda aka samu na riba ya za a raba shi raba daidai za a yi dan duk suna aiki da jikinsu duk suna aiki da jikinsu akwai sharikatul wujub tarayya ko hadaka ta fuska ta sanayya shi ya san yan siyasa ya san ma'aikata dan haka shi ya san yanda zai je yi nuku-nuku ya nemo kwangila abokin shi kuma mai kudi ne shi ne zai yi kwangila amma shi abokin bai san yanda zai yi ya je ya nemo ta ba sai ka ga wani shi ba kowa ba ne amma yanzu nan sai ya ɗaga waya kira babban ɗan ziyara sai an kai daɗe ba na zan zo ba ko sai ka ga shi mai kudin ba zai iya wannan ba to kaga wannan sharikatul wujuh ake kira ta ma'ana ta jahi ce ta sanayya ce dan haka zai yi amfani da sanayyarsa ya je ya samu kwangila kai kuma da kake da kudi kake zaune ɗan kasuwa ne ka yi kwangila yanzu da yawa zaka ga kila masu kwangila su yi kwanta ko su yi wani abu ba su suke samuwa ba wasu ne suke kawo musu to kaga ita ma wannan kamfani ne shi ya san mutane kai kuma kana da tsaba akwai kwakwai akwai karafa aljihunka to kaga ita ma idan aka je aka nemo abinda aka nemo din in aka zo aka ci riba ya za a yana raba daidai ake yi a za a duba kowa irin rawar da ya taka a wannan harkar kowa rawar da ya taka a wannan harkar sai a duba sai a cire mishi rabar shi da aka gwagwada abin da ya samu ya ce to ni ba kwangilan nan gaga da aka samu duk inda aka je aka dawo ya ga za ka ban tati fata kai ka je ka rike sawa ni dai kamata ka cire min tati fata to wannan ba daidai ya yi wannan sharika ce akwai kuma sharikatul anan shi ne wato kowanne a cikinsu ya sakar ma ɗan uwan shi ragamar ya je ya yi abin da zai bunƙasa kasuwancin don haka dukkansu duk abin da zai kawo cigaba a shagon in ya samu wata hanya zai zo ya kawo wannan ma in ya samu zai kawo a za ka samu mutane biyu sun haɗa kamfani shi ake kira kamfani ya yi don haka kowa zai je ya rarumo a zo dai a haɓaka wajen to waɗannan su ma suna da irin nasu hukuncin ta yanda idan aka zo rabar riba gwargwadon irin abin da ya samu gwargwadon ribar da za a cire maka an gane ko addinin musulunci bai kyale mu a cikin duhu da gaskiya addinin musulunci bai kyale mu a cikin duhu ba duk abin da ka sani addinin musulunci ya karantar da mu shi yasa an ka shiga irin wannan bari musamman kamar a cikin sahihul bukhari zai ka ce ashe ba abin da aka manta to amma da yawa sai ka ga ana ta neman yadda za a yi kasuwancin an manta yana nan sai a koma ana neman mafitarsa a wasu wajaje gane ko akwai kuma sharika ta hudu shine ɗayansu ya kawo kuɗi ɗayan kuma shi ya iya sana'a misali ma'aikacin gwamnati ne bai da lokacin da zai zo ya shiga kasuwa amma yana da amininsa zai ɗaura shi ya ce to a dinga juya mun wannan kuɗin a waje kaza wannan ita ake kira mudaraba sharika ce amma da sura ta mudaraba ita ake kira mudaraba don haka kai kuɗi za ka kawo shi kuma ya iya sana'a kai ba ka da lokacin sana'a to ya shiga ofis din sabon ma'aikacin banki ne sai karfe 6 zai dawo gida yaushe ke da lokacin da zai je zauna a wata gona ko wani shago sai ya nemo ka ya ce to kaga tunda ni ba ni da lokaci kai kuma ka san kan wannan harkar to zan kawo ma jari sai a dinga biyawa da ni da kai in muka gama daga ƙarshe sai a raba to ita ma wannan ana raba ta akan fasin an gane ko to yanzu sharika wacce dukkansu sun kawo jari wannan ya kawo jari wannan ya kawo jari sun haɗa suna yi tare shin idan buƙata ta zo ɗayansu zai iya siyar ma da ɗayansa hannun jarinsa ko ba zai iya ba to shi ne abin da ya kawo ya ce babu bai'i shariki min shariki babin abokin harka ya sai jarin abokin harkar shi ya ga harkar yanzu ta ije shi shi baya so yana so ya canja harka ya ce to kaga portion ɗina na wannan shagon tare dai muka haɗa kowa ya san kuɗinsa nawa za ka biya da na kayan da suke ci in shadda ne misali ya san tasa guda nawa ce in kayan provision ne ya san nawa ne ya ce to shikenan yanzu me yi ciniki ni na fasa shagon nan ba na so amma na ga ba yadda zan yi don haka a yi lissafin kaya na nawa ne ka biya to shi ne abin da wannan babin yake kawowa addinin musulunci addini ne na wayewa wanda sun dauka kai addinin musulunci kawai shine a ce ayi sallah ayi azumi ayi haji ayi zakka to amma an kana jin irin wannan za ta zance addinin musulunci ba kauyen addini bane addini ne da ba inda shi yasa ya sha banban da duk sauran addinai yanzu ka je coci ba abin da za ka ga ma irin wannan sai dai a ce ku zo amma addu'a ce dan ya saka a gaba da haka kullun addu'a ce ta safa daban ta rana daban ta yamma daban ta dare daban amma wai a sanar da su ya za su yi kaza ya za su ba su shi yasa su dan su yi mu'amala da raba ba komai bane a wajen su dan su ci dukiyar haram wannan ba komai bane a wajen su amma musulmi ya san cewa abu kaza ba daidai bane ba zai yi ba to kala haddathani mahmud kala haddathana abdurrazzaq kala akhbarana ma'mar an az-zuhri an abi salamata an jabir radiyallahu anhu قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وانا ضد كثير وأبادنا كان دبا انا كنا شيء الشفعة ما لي اما تلتاتي دبا كان دبا باين سنة شيء كتاب الشفعة الشفعة شيء كمان متعلن دا كمان لكي وجيه داته كمان جدا mutum biyu su hada kudi su sai gida ko su gaji gida ko a ba su kyautar gida an gane ko to sai ya zama suna tarayya a cikin gidan na amma kowa da gefansa sai dai kowa da gefan nashi kofar shiga ɗaya ce kitchen ɗaya ne wajen gewayawa ɗaya ne a gidan tsakar gida guda ɗaya ne amma kowa da ɗakunansa wannan da ɗakunansa na wannan da ɗakunansa to shuf'a shi ne wanda ya tashi zai siyar da gefarsa ba yi da haƙƙin ya sai da gefarsa sai ya tallata ma wanda suke tare in gane ko wani ja ke kira shuf'a da zai siyar ba ta sanin wannan ba wannan yana iya tada ciniki ya kai gaban alƙali kuma a rushe ciniki domin shi ya fi cancanta da wannan cinikin fiye da wani tunda shi da wannan ya saba wanda za a kawo mishi bai san wani iri ba ne to wannan shi ake kira shuf'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan haƙƙin na ka kai wani bangare na ka san abokin tarayyarka da kuke tarayya da shi ko a gona ne ko a gida ne ko a fili ne idan gona ce zaka samu mashigar gonar da ɗaya ce an gane ko amma wannan shi yake da gefan gabas wannan shi yake da gefan yamma amma gonar su ɗaya ce amma mashiga ɗaya ce sannan kuma katangar da aka yi aka kewaye gonar ko darni aka zaka ko azara ne guda ɗaya ce ba inda za ka fita zai ta wannan haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa idan aka yi saɓani to duk wani dukiya da ya zama ba a raba ta biyu ba to ita ce take da haƙƙin in wani zai sayar ka ce bai yarda ba ka yarda ba sai dai a sayar ma in ba a raba ba amma shi kenan ko ɗin tare kuke gidan guda ɗaya ne sai kuka raba kai sai kai kofar ka ta yamma shi kofar shi ta gaba kuka zo tsakiyar gidan kuka sa ka tanga yanzu ba a raba ba to in zai sayar da gidan ba ruwan shi ya kai tunda an ga an raba yanzu haƙƙin sa ne in zai sayar ai wani daban ne zai shiga ba ruwan shi ya canje ba sai dai kawai mutum ya kyautata ya ce to wani makwabci na ne bari na tallafa masa dan haka wasu ba su gane wannan karatun ba sai ya ce in zai za a sayar da gida dole makwabcin wajen za a sayar na to ba haka ba ce ai wannan haƙƙi na wannan cinikayya kai idan shi ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli malin lam yuqsam cikin duk dukiyar da ba a raba ta ba ya ce fa idha waqa'atil hudud idan aka sa iyaka ba a raba ba kenan wa surifatit turuq aka canja kofofi kai ka mayar da kofar ka gabas ya mayar yamma ya ce fa la shuf'a baka da wannan haƙƙi kaga mutane ba da wannan karatu ce muna ji muna ganin sayar da gidan nan da gaya mu dan in ya ga dama ne abin nan gidan ba makwabta ne amma kofar ku ba ɗaya ba wajen shan iskan ku ba ɗaya ba kwatar ku ma kila daban-daban ce ba wani haƙƙin ya sayar ma wannan shi ne abin da ya zo na sun hadisi matuƙar an samu an raba shi an canja ƙofofi an canja hanya an sa iyaka to shi kenan duk wanda ya ga dama ya siyar ma da haka in gona ce sai ka ce kai ni makwabci ne ba gaskiya zan yi iyaka da kai ce to shi kenan mu zo a taka a cire iyaka aka taka aka cire iyaka ya ɗaga katanga yana dagawa sai ka samu wani wanda zai tsaya naka naka ya fado a gaban shi na baya sai aka taya ma shi ninkin barinki abinda inda ake ma koda kuna hadan ne ba za a tiya ba sai ya ce to shikenan dole sai ka tiyar masa shikenan an riga an raba da haka da zaran an raba ko gida ne aka mishi kofa guda biyu wannan tanan za a shiga wannan tanan za a shiga aka mishi katanga to shikenan babu wannan haƙƙin kuma da haka yana iya siyar ma ga duk wanda yake so ya siyar ma to kaga sanin irin waɗannan hukuncen hukuncen yana da muhimmanci ko a ga wani ila bai taɓa sanin akwai wannan karatu a cikin Sahihul Bukhari ba ya ɗauka Sahihul Bukhari kawai za a yi maganar wa'ayi ne da abin nan da lahira da waye da sauran to har cinikayyar yana ci to za mu dakata a wannan hadisin babi na gaba ya ce babu bai'il ardi wadduri wal'urubi musha'an ghaira maktum wannan ma yana da muhimmanci babin siyar da filaye da gidaje da kadara ba tare da an gutsutsura ta ba kamar yanzu misali mutum yana da ƙaton filin shi ya ce wanda yake so ya siya gaba ɗaya amma ni ba zan yayyanka plot plot ba wannan yana da haƙƙin ya shi ne musha'an ce ni fili na in kana so ka siye shi gaba ɗaya amma ni ba zan yanka ba wani za a zo a ce to malam ka yanka filin ya ce a ni fa za ka siya ka siya duka amma a yanka din nan ni bai yi ba ka san dalilai suna wata dabara shi ne shi ba yi da tsabar kuɗi a hannunsa amma shi dillali don haka sai ya zo ya ce ka siyar masa da filin zai baka advance in ya baka shi kuma sai ya je gutsutsura abinda zai dinga samowa a hannun waɗannan shi zai zo ya biya ka da shi don haka ya zo ya ce wa da Allah na zo ya ce mishi to ka'ida guda ɗaya a me za ka siya za ka siye shi duka gaba ɗaya ka ban kuɗi na lokaci da ya ce a zan siya da yanka na ce a ni ba na so don haka ne ni ma na yanka abu na mana ko haka babu laifi gida ma kana iya mishi kima gaba ɗaya ka ce ka mishi kuɗi baka ce a nan gabas nan yamma nan arewa ka siyar da can kana iya siyar da shi duka a mishi kuɗi haka ana iya ma gida a tsaye kuɗi haka nan kadara ana iya ma'ana yi mata ciniki haka gaba ɗaya ba tare da an gutsutsura ta ba wannan kuma babu laifi shi ma zai iya faduwa cikin wannan abin nan ɗin ne wannan shufu'a din gane ko to za mu tashi akan wannan babin insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu daɗin shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ba mu iko amfani da abin da muka ji subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.